تستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 20 ga watan Al-Muharram, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 26 ga watan Disamba shekara ta 2010. Wannan shine kasar na 14 daga cikin jeren karatuttukan littafin Nukhbatul Fikr, wallafar babban malami Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Dan jama'a basu manta ba, wannan littafi dama muna cikin karatu ne dangane da wasu mas'aloli masu matukar muhimmanci waɗanda suka shafi dalilan da ke hana ko ke sa a ƙi karɓan hadisi, matsalolin da idan suka faru a cikin hadisi waɗannan matsaloli sun sa ba za a karɓi wannan hadisi ba. Lokaci ya ƙure mana, kuma kamar yadda aka saba muna karatun wannan littafi ne mu fassara, sa'annan sai mu zo mu fara sharhin shi gaba-gaba. Don haka za mu ɗauko daga wata gaba ta baya kaɗan, inda yake summa ta'anu imma an yakuna li kadhibir rawi aw tuhmatihi bidhalik aw fushi ghalatihi aw fisqihi أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال أمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان ولا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع تجمع كنجوة لنن دليلي قدا قوما ودن دا إدن سكا أينهم فارو تشيكينا حديث ياسا ممثل الدبات سا أتي ياظم الحديث المردود لسبب طعن في الراوي idan jama'a musulmi ba su manta ba dama a baya mun yi abin da ake kira al-mardud li sababi saqati
المردود لسبب السقط. المردود لسبب سقط شيني حديث دا اكا اكربنشي سبو دا اسناد انسى مرشن سادوا فكان وانا مالمي دا وانشن قالبنشي وانا الى رشن سادوا تكن فارو كيكي دا كيكي اتايا مولا ليبيا كوكو ما تفارو اتيادا هكا شيني كوكو تفارو تجيسا صحابي شيني وانا بيقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواتو تابعي yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kaza ko ya aikata kaza ko ya aikata kaza a zamanin shi anan idan an tabbatar da cewa tabi'in nan mutumin kirki ne ba makareci ba domin ƙarya ta fara bayyana ne da halayen banza a zamanin sahabbai a zamanin tabi'ai a ƙarƙashin haka daga kan tabi'ai ne ake fara bincike sahabbai dukkan su adilai ne da adaltawar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi musu kuma al'ummar musulmi sun hadu akan haka babu jayayya amma tabi'ai sai aka fara samun ƙarya da abubuwa sai suka fara bayyana a cikin su kenan wannan yasa idan tabi'i ya faɗi magana sai da farko an fara bincikar shi shi mutumin kirki ne mutumin kirki ne to waye ya faɗa mishi magana idan ana da yaqinin wannan tabi'in duk maganar da ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ana da yaqinin sunan sahabi ne ya goce in ana da yaqinin haka to za a karba amma abin da yake faruwa babu wannan yaqinin na ɗaya kenan na biyu kuma sai bincike ya nuna ana samun riwaya tabi'i ya zama daga tabi'i ya zama kuma daga tabi'i mun ga sakamakon a samu tabi'i ya ruwaito daga tabi'i daga tabi'i ashe wannan yake nuna kenan sahabbai tabi'ai ba wai lallai daga sahabbai kawai sai tsaye suke ruwaitowa ba ana samun riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sannan daga sahabi to samuwar irin haka ta sa malaman hadisi suka ce to in har tabi'i yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ba za a karba ba sai an tabbatar wane ne malamin shi cikin sahabbai
sai sahabi Sa'id ibn al-Musayyib shi ya tabbata wannan ainihin wato sahabin wannan tabi'in duk sanda aka ji shi shi Sa'id yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Huraira ne malamin shi malamai sun bincika sun gane duk inda ya haka to a wurin Abu Huraira ya anso sunan ya kan mai nauyi wani lokacin ya ambata a cikin jama'a saboda yana auren yar Abu Huraira
to wannan shine kadai da za a iya buga misali da shi to in ka dauke wannan sai malamai suka ce to in har tabi'i ya zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan shi ake kira al-mursal
me yasa ake kiran shi al-mursal daga rislu mai sauri rislu gashi nan a cikin hadisi annabi ya ce ala rislikuma yana itikafi ne matar shi ta zo gaishe shi ya tashi raka ta wasu suka zo wucewa suka dan leko haka sai suka gaba sai ya ce ala rislikuma ai ku tsaye da saurin ku anan wato saurin ku ya tsaya anan saurin ya tsaya anan to rislu sauri daraba suka ce naqatun risla ko rasla ma'ana taguwa mai sauri mai gaggawa to wannan abinda ya sa malamai suka kira shi hadisi mursal wai kamar shi wanda yake fadin yana saurin ya fada ne dan haka har ya tsallake malamin shi ko malaman shi kawai ya fada kan annabi tabi'in sauri ne da gaggawa da ci da zuci yasa sai suka kira shi al-mursal ko kun fahimta al-mursal hadisin da gaggawa ta sa aka fade shi ba a ambaci ma malaman da suka karantar da shi mai fadan ba
wannan kenan to wannan in ya faru dan haka kyakkyawar fassara ko ta'arifi na hadisi mursal shine a ce al-mursal ma qala fihi at-tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da tabi'i yace manzo Allah yace shine hadisi mursal
na biyu idan aka samu shi wanda ya ke ruwaito hadisi kamar Bukhari ko Muslim ko Nasa'i ko Malik ko wani malami daga cikin masu riwayar hadisai, idan ya zo sai ya tsallake sunan malamin shi, tsallake sunan malamin shi ya fara daga kan malamin malamin shi ko sama da haka, ko kuma ya tsallake dukkanin malaman shi da malaman malaman shi ya fada kan sahabi, kamar yadda ka duba hadisan cikin Bulughul Maram ko Riyadus Salihin ko Umdatul Ahkam, zaka ga gaba ɗaya masu littafan suna tsallake sunayen duk waɗanda suka ruwaito ne, sai ka ce an Abi Huraira, an Aisha, an Ali, an Jabir, to irin wannan ma illa ce a cikin hadisi, sai dai waɗannan littafan kamar Bulughul Maram, Riyadus Salihin, Umdatul Ahkam, abin da ya sa ba a ce illar ta tabbata ba, saboda daga ƙarshe suna faɗin inda cikakken isnadin yake, shi ne daga ƙarshe ya ce an Abi Huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaza, ƙarshe sai ya ce rawahu al-bukhari, cewa rawahu al-bukhari din nan ai rawahu bil isnadi ila Abi Huraira, da isnadin da zai kai zuwa ga Abu Huraira, to shikenan wannan babu matsala. Amma da kawai yadda mutum zai zo kawai ya ce qala rasul qala Abu Huraira qala rasulullahi ya faɗi ya wuce, to wannan shi ake kira al-mu'allaq, al-mu'allaq. Wannan al-mu'allaq ba wai ma'anar shira ta yayye ba, a'a ba ma'ana ce lugawiya ba, ma'ana ce mustalah alaiha, ma'anar shi shine hadisin da wanda ke faɗin shi bai faɗa muku malaman ba, sannan daga ƙarshe bai faɗa muku littafin da za a koma a samu malaman ba, to shafe mutum ɗaya ko sama da ɗaya a isnadin daga farko, to shi ake kira al-mu'allaq. Wanga wannan kuma tabi'i ya shafe daga ƙarshen shi kenan, ya faɗi ya ce annabi ya ce to ya zama
sai na uku, na uku shi kuma shi ake kira al-munqati, al-hadithul munqati, shi kuma shi ne hadisin da a tsakiyar shi ko shi ne isnadi da a tsakiyar shi aka cire wani mutum guda wanda rashin shi ya haifar da rashin saduwa tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren, mutum guda ya kira shi al-munqati. Idan mutum biyu aka cire a jere, mutum biyu a jere, shi kuma sai a kira shi al-mu'qabal, al-mu'qabal. Idan aka cire mutum biyu a jere daga tsakiya, an taho an taho sai aka cire mutum guda, gaban shi sai aka sake cire mutum guda, mutum biyu a jere ko sama da biyu a jere daga tsakiya, ba daga gefe ba, ba daga nan farko ba, kun ga daga gefe mun ji zai kasance ne mursali, daga nan zai kasance mu'allaq. Idan a tsakiya ne mutum ɗaya munqati, idan mutum biyu ko sama da biyu a tsakiya sai a kira shi al-mu'dhal. In aka tafi na biyar kuma shi ne al-mudallas, al-mudallas dalil din ai mishi fataha, al-mudallas shi kuma yana da surori da yawa, amma surar da muke ta buga misali da ita ita ce misalin ka ruwaito hadisi wurin mutumin da kowa ya san shi da suna Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi, kowa ya san shi da haka, amma kuma huwa da'ifun fi riwaya, shi ne rauni ne a riwaya, sai ka ji tsoron ka zo ka ce haddathani Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi, Ahmad dan Ibrahim Badawraqi ya bani labari, sai ka ji tsoron kana faɗin haka za su ce Ahmad da'ifun, ba za su karɓi hadisin ka ba, sai ka san cewa yana da alkunya, amma ba a san shi da alkunya ba, yana da ɗa mai suna Ahmad ana ce mishi Abu Ahmad, amma mutanen ka ce haddathana Abu Ahmad ba su san shi ba, to sai ka cire wancan suna da aka sani sai ka kiraye shi da sunan da ba shi aka sani ba, sai ka ce haddathana Abu Ahmad, baban Ahmad ya ba mu labari. Wani lokacin sukan yi ƙarfin hali har su ɗauko wannan nasaba sai ya haɗa, sai ce haddathana Abu Ahmad ad-Dawraqi, baban Ahmad ad-Dawraqi ya ba mu labari. Tunani ba zai faɗo cewa wancan ainihin wato abin nan ba ne, a ƙarƙashin wannan ya kira shi al-mudallas, wato hadisin da aka ba da shi ba da surar da yake ba, kamar nono nono ne mai kauri, sai aka kawo ruwa aka zuba mai sai aka kada shi sai saji, ya zama mudallas, wato wanda aka yi magudi, ba haka yake ba. Ina fata an gane. Yawwa,
waɗannan su ne dalilai guda biyar jama'a waɗanda in suka faru a cikin isnadi, to isnadi ya zama abin da ake kira da'ifi. In suka faru isnadi ya zama da'ifi, to akwai wasu dalilai suna kuma guda biyar. Waɗannan dalilai guda, akwai wasu dalilai guda goma, su kuma ana kiransu al-mardudu li sababi fa'anin fa'anin firrawi. Su waɗannan kunga matsaloli ne suka faru a cikin isnadi, to waɗannan matsaloli ne suka faru a cikin masu isnadi, su ne malamai ko ɗaliban da ke ruwaitowa. To amma su ma kuma da yake guda goma ne sai aka kasafta su kashi biyu. Kashi biyar na farko suna komawa zuwa ga mutuncin mai riwaya. Mutuncin mai riwaya, misali naka ce makaryaci ne, kunga ba mutunci. Naka ce mashayin giya ne, kunga ba mutunci. Naka ce mazinaci ne, kunga ba mutunci. To biyar kuma suna koma zuwa ga haddashi ne. Naka ce wane yana da mantuwa, wane yana da rudani, wane yana haddace abu ba yadda yake ba. To misali kunga nan kuma yana koma zuwa ga haddashi.
A ƙarƙashin wannan sai malamai suka dubi waɗannan matsaloli, su waɗannan yau su ne za mu tsaya mu fara sharhi a kansu. Sai malam ya ce sun matba'an, sannan sai suka, ko sun matba'an, sannan sai suka dangane da ainihin wato ingancin riwaya. Sai ce imma an ya kuna likazibin rawi, ko dai ya zama an yi sukan ne saboda ƙaryar mai riwaya, shi mai riwayar yana da ƙarya, ƙarya a nan ko dai ƙarya ga Allah ko ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko ƙarya a cikin zancen shi ga mutane. To ƙarya mafi nuni ita ce ƙarya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma ina son kusan kowace ɗaya daga cikin nau'ukan ƙarya aka samu yayi dalili ne akan a soki riwayar shi, shine in yawa Allah ƙarya ba za a karɓi riwayar shi ba, in yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba za a karɓi riwayar shi ba, in yawa mutane ƙarya ba za a karɓi riwayar shi ba. Ya kai wasu malamai na gani ƙaryan nan ma ko da ga yaro aka yi ta da nufin ba'a. Wannan magana kuma ita ce ingantacciya, don tana da dalilai na ƙarfafa ta a cikin shari'a. Ita ce ko da yaro ne kake buƙatar ka kama shi, amma sai ka miƙo mai wani abu da yake sha'awa, wani zo nan yana zuwa ka miƙa mai abin sai ka danƙe shi, wannan ƙarya ce. To hatta wannan ma ba za ta bari a karɓi riwayar ka ba. Don haka wajibi ne musulmi ya nisanci ƙarya da dukkanin nau'inta. Ƙarya ce da yake ɗauka ƙarya da gaske, ko ƙarya ce da nufin ba'a, ko kuwa ƙarya ce don wani abu makamancin haka, in ba wadda shari'a ta halatta ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Aw tuhumatihi bizalika, ko kuma tuhumar shi da ita ƙarya ɗin. Tuhuma da ƙarya ita ma dalili ne daga cikin dalilan da za su sa a ƙi karɓan hadisi. Kun ga can ya tabbata ya yi ƙarya ko? To nan ba ya tabbata ba ne, sai dai an tuhumce shi da yin ƙaryan ne. Amma a nan ya kamata mu gane, ita tuhuma ga ƙarya ba kowa ne yake iya yinta ba, sai ga wanda ya kai a karɓi tuhuma daga gare shi. Misali yanzu Imamu Malik babban malami ne na ilimin jarh wa ta'dil, ma'ana babban malami ne a cikin harkar hadisi. Idan Imamu Malik ko Imamu Nasa'i ko Yahya ibn Ma'in ko al-Imam al-Bukhari ko al-Imam Ahmad ko al-Imam al-Fallas, ire-iren waɗannan daga cikin ƙudama'u suka ce wani muna tuhumar shi, ba mu amince da shi ba, mu ne mai tuhumar ƙarya. To yanzu wannan dalili ne akan ba za a karɓi hadisin shi ba. Daga cikin mutaakhiruna, misali naka samu al-Imam al-Zahabi ko al-Imam al-Mizzi ko al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, suka ce wani abin tuhuma ne ko kuma muna tuhuma wani da ƙarya, yanzu ba suna cewa mun kama shi bane, muna tuhumar shi. To wannan dalili ne akan a tura hadisin shi. Kun fahimta jama'a? Sai dai ina so ka fahimta kamar yadda zaka ji ba da dade wannan ba. Akwai bambanci tsakanin wanda aka kama shi da yayi ƙaryar da kuma wanda ake tuhumar shi a wajen hukunta hadisan, tare da cewa hadisan dukkaninsu ba za a karba ba, za a yi watsi da su, amma bambancin hadisin maƙaryaci da hadisin wanda ake tuhuma da ƙarya sunayen akwai bambanci, hukuncin da bambanci, amma matsayinsu dukkansu arrad ne. Dan yanzu ana magana alhadisul mardud li sababi at-ta'an fi rawi, to at-ta'an imma an yakuna li kadhibin fihi aw li tuhmatin fi kadhibin fihi. To abinda nake so ku fahimta anan mai muhimmanci shine ba ni ne da kai da suwana da ke wannan zamanin za su ce muna tuhumar wani ba, a'a, mu yanzu sai dai mu yi tuhuma da tuhumar da malamai suka yi, mana sai dai mu ce Imamu Malik ya tuhumci wani, don haka mu ma muna tuhumar shi. Amma ba wai ni yanzu a zamanin nan in ce na ki karban hadisin wani ne don ni din nan ina tuhumar shi. To da farkon tukuna ni waye? Ba ni ake magana ba, ba wani ba, wani ba, wani ba, a'a, ana maganar mu yanzu za mu yi tuhuma ne da tuhumar wani, za mu ƙaryata ne da ƙaryatawar da waɗancan suka yi, za mu ba'afa ne da ba'afawar da su wani suka yi, ma'ana mu ce wani da ifi ne. Me yasa? Saboda wani da wani waɗanda sun isa su ce shi da ifi ne sun suka faɗi. Mu yanzu aikinmu bincike ne da tacewa kawai, amma ba mu da hukunci. Yawwa, sai malam ya ce aw tuhumatihi bidhalika aw fuhshi ghalatihi, ko kuma yawan kuskuren shi. Abin da yasa malamai suke cewa yawan kuskure, ba dukkanin kuskure ne ke sa ki karban hadisi ba, a'a, in kuskuren ya zama shine yayin rinjaye, duk sanda ba kai karatun Fatiha sai kai kuskure, to yanzu wannan za a ce bai iya Fatiha ba, amma yayi kuskure a Fatiha so daya, yanzu dalili ne a ji a ce yana kuskure a Fatiha? Yawwa, to don haka sai in kuskuren ya zama fahish, wato yayi yawa, aw ghaflatihi, ko kuma ghafala shi. Mun yi bayani a baya me ake nufi da ghafala. Ghafala din nan ita ce rashin kula da waye zan ba hadisi, waye zan karba wurin shi. Dole ne duk malamin da za ka yi karatu wurin shi, ka yi karatu wurin malamin da yake da siffofi kwarara guda uku, amma an yi sassauci game da ɗaya, ita ce ta farko, ita ce aƙida. Ba lallai ne malaminka sai ya zama yana da ingantacciyar aƙida irin ta salaf ba, malamai sun yi sassauci a nan. A ƙarƙashin haka malaman hadisi sun rinka karɓan hadisai a wurin khawarij, sun rinka karɓan hadisi a wurin shi'a, sun rinka karɓan hadisi a wurin murji'a, sun rinka karɓan hadisi a wurin qadariyya. Amma kamar yadda za mu zo mu bayani, shi'an wani iri? Ba rafidai ba, ba mai zagin sahabi ba. Qadari din wani iri? Ba qadari mai inkarin kaddara gaba ɗayanta ba, kamar irin wanda hadisin sahihu Muslim ya bada labari a riwayar farko. Wani irin murji'i? Wani irin khawariji? Ma'ana akwai mutanen da sun yi tabannin wata aqida siyasiyyan, amma a qadiyyan sai kaga ba su da wannan muguwar aqidar. Kama al-imamu Abdulrazzaq As-San'ani mai littafin al-Musannaf, dan shi'a ne, amma shi'ancin shi ne buɗe baki ya zagi Abubakar ne, ya tsine wa Umar, ya la'anci Hafsa, ya wulakanta Aisha, a'a, shi'ancin shi na falalanta Saidina Ali ne akan Uthman. To wannan aqidar kuskure ce kuma bid'a ce, amma bata kafirta mai yin ta ba, domin ba zagin Usman yake ba, ba zagin Abubakar yake ba, ba zagin Umar yake ba, ba cewa yake bai yadda Abubakar khalifa, a'a, ya yadda Abubakar khalifa ne, ya yadda Umar khalifa ne, ya yadda Usman khalifa ne, ya yadda Ali khalifa ne. Naka ce mishi lissafa mana su wajen khilafa, sai ya ce Abubakar, Umar, Usman, Ali, lissafa mana su wajen daraja,
sai ce Abubakar, Umar, Ali, Usman. Yawa Abubakar, Umar, Ali, Usman. To wannan aqidar fifita Sayyidina Ali akan Usman kuskure ce, bid'a ce, amma ba bid'a ce wadda ta kafirtar da shi ba, don ba mummunar bid'a bace ta haifar da wani dameji. To me yin irin wannan ba shar'i bane sai ya kudurta asalin aqidar da kai ka kudurce. Sannan murji'i, murji'awa su ne mutanen da sausauci da sakaci ya yi musu yawa, waɗanda har sai suna ganin ai tunda dai wannan musulmi ne, to shan giya shi da zinar shi da sauransu ba wani abu bane wanda zaka zafafa, a rahama Allah ta yalwace komai, kullum janibin da yake kallo kenan, amma ba yana daura gindin aje ayi barnar bane. Khawariji shi kuma aka san haka, shi kuma abin da yake gani wane ya sha giya wane ya yi zina to ya gama lalacewa. To amma khawarijin da zai bude baki ya zindimawa Abubakar, ya zindimawa Usman zagi, ya zindimawa Aliyu zagi, ya tsine musu albarka har ya kai ga kafirta su, to wannan ba shine khawarijin da ake ishara ba. Don haka darasin mu na ƙarshe na wannan gabar zan zo mana da wani bahasi mai fadi wanda kowa zai samu kofin shi, kai ma da kake jin darasin ta kasar insha Allah ta'ala ka aiko za ka samu, bincike ne a cikin riwayoyin sahihul Bukhari da Muslim, nan ga riwayoyin yan Shi'a, nan ga riwayoyin Khawari, ga riwayoyin Murji'a waɗanda suna cikin sahihul Bukhari. Ta ka gamsu da yawa muna karantawa, da yake ba tsayawa muke muna tattauna jarhuwar tajirin ana karatu ba, ka ji mun karanta haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn, wannan malamin Imam al-Bukhari ne amma dan Shi'a ne. To zamu zo zamu ware maka dan ka gane abin a bisa ilimi, ma'ana ba dukkanin wanda ya siffantu da wata aqida akasin aqida ahli sunna ne suke kafirta shi ba, ko da yake ba sa wanke shi daga bid'a gaba daya. Kenan yanzu ashe cewar wane dan bid'a ne ba daya bane da cewar wane kafiri ne, akwai bambanci. Ina fata an gane. Za mu zo duk za mu tattauna wannan matsala saboda muhimmancinta, don haka ku kiyaye. Muna magana akan siffofin malamin da zaka karbi riwaya a wurin shi, muka ce aqida, to aqida ba a shartanta dole sai kun zama kuna da aqida daya keke da keke ba, amma za dai ka zo ka ji karin bayani insha Allah. Don haka wannan darasin ba zai iya gaggawa zama hujja ba har sai an biyo baya da sauran darussan da za a yi bayani game da sharuɗan da suka lazimci waɗannan siffofin. Sai siffa ta biyu, ya zama ba shi da ƙarya. Sai siffa ta uku, ya zama yana da hadda. To idan malami ya samu waɗannan siffofi guda biyun nan na ƙarshe su ne malamai ke ba da muhimmanci, adala da kuma bab. Yana da adalci, shi mutumin kirki ne, sannan kuma yana da haddace abin da ya ɗauko karatun shi. Idan ka fahimci wannan, sai mu dawo maganar da malam yake akan ghafla. Ghaflan nan da malam yake magana akai, ana samun wasu mutane saboda su mutanen kirki ne sai su fassara kowa mutumin kirki ne. Na'am, a wajen mu'amala tsakanin ni musulmi da duk wani musulmi shine duk inda na ga musulmin ɗauka musulmi ne, duk inda na ga musulmin ɗauka mutumin kirki ne, in yi mishi sallama, ni mu'amala ta ainihin wadda ake tsakanin musulmi da musulmi, mu gaisa in bi shi sallah in ci yankan shi da sauransu. Amma in ta kai ga zan ɗauki kuɗi in bashi, to yanzu kawai bi mujarradin mun yi sallar la'asar ba zan kawo 50,000 cewa na rike mini ba, anan sai na binciki amanar shi. Ko kun fahimta? Amma da muka fito sallar la'asar sai miƙa mai hannu assalamu alaikum, ba zan binciki wannan musulmin yana shan giya ko yana neman mata sannan mai sallama, ba zan binciki haka ba, amma zan kawo kuɗi in bashi ya aje mini, to duk da mun yi sallar la'asar ɗazu ko shine liman, to in bincike shi yana da amana ko kuwa na biyu idan kuka gane haka to duk sanda zan karba hadisi a wurin shi to kai da bi mujarradin dan shine limamu musallan al'asar ba dan shine limamin idi kai sai karba hadisi a wurin shi sai na binciki yana da adala shi mutumin kirki ne yana iya haddace abin da ya karanto har zuwa sanda zai bayar ya bayar da shi daidai to haka in wani yazo zai koyi karatu a wurina zan bashi hadisi sai na binciki waɗannan sifofin guda biyu wacce ta farko ita malamai ba sa matsa bincike a kai saboda za ka ga ɗaliban khawarij suna zuwa wurin malaman ahli sunna cikin sahabbai suna karɓan hadisai kuma sahabbai suna ba su tare da suna ganin su da wani fandararren ra'ayi wanda su sahabban ba su yarda da shi ba dan sahabbai su suka fara ganin khawarij ko in ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara ganin masu irin wannan sikra ta khawarij har yazo yana fada a kan shi yana siffanta shi yana cewa daga tsatsan shi ne za a samu wasu su fito ba karatun alqur'ani rangadawa bakin su amma bai wuce wuyan su ba za su zo suna sallah in ka hada sallar ka da tasu tasu ta fita ka kyau sun fi ka iya karatun alqur'ani amma za su zo suna karkashe musulmi waɗannan mutanen sahabbai sun gansu tare da suna ganin su da waɗannan ra'ayoyin amma in suka zo wurin sahabbai sai sahabbai su ba su hadisi domin waɗannan ra'ayoyin ba su ɗauki ra'ayoyin khawarij wanda zai kafirta su ba don duk waɗannan ƙungiyoyi khawarij za ka samu akwai wanda yake ghali ma'ana ghali wanda ya wuce ya ƙetare a ciki rafidi a cikin shi'a ya ƙetare ƙadari za ka ga wanda yake da aƙidar ƙaddara asalin munanan waɗanda suka fara bayyana zamanin sahabbai za ka ji ya ce Allah bai san abin da za a yi an jima ba Allah bai san abin da za a yi gobe ba Allah bai san kaza bai san duk abin da yake a gaba ne Allah bai san shi ba to yanzu wanda yake da wannan aqidar to wannan kadari ne wanda ya kafirta ba a karban hadisin shi ko ya kafirce wa Allah to za dai mu zo mu bayani insha Allah ta'ala to dalibin da zaka ba hadisi sai ya zama yana da wannan sifa shi ma adili ne dan zai zo ne daga Sokoto ya dauki hadisan da kake da su in ya koma Sokoto mutanen Sokoto sun san shi akan cewa makaryaci ne ma'ana duk karatun da ka bashi ba zai amfani a can ba idan ya zama a'a yana da siffa ta gaskiya amma baya haddacewa zai je hadisan da ka bashi ya je ba da su a rikice saboda haka idan malamai suka bincika suka ga duk dalibin da ya zo karban hadisi wurinka kawai sai ka bashi saboda me saboda kana kallon shi a matsayin musulmi to malamai kai kuma sun ce ka zama ghafil ma'ana ghafil shine sakarai shine babanka ne bude maka shago katu ya cika maka kaya na miliyan 50 duk wanda ya zo da dagaggen wando da magogi yana karatun qur'ani kawai sai ka diba ka bashi bayan wata uku sai shago ya rame kace to ahli sunna ne kuma ahli sunna mutanen kirki ko kun fahimta jama'a ya sunanka a wurin babanka sakarai dan haka ku kiyaye akwai bambanci tsakanin alaka ta musulmi da musulmi akwai bambanci tsakanin mu'amala ta musulmi da wasu harkoki da ba su shigo sai fa an ka je neman aure kai da kanka ka bada dama a yi bincike a kanka kana ce za a yi bincike a kanka ka hau fada yanzu muna tare da ku a'a ka ce a'a to ni wane ne a gari kaza na girma a gari kaza kuma in kuna bukata suwane da suwane a wuri kaza da suwane da suwane duk mun yi mu'amala da su na girma cikin su za ku iya zuwa ku nemi bayani a kaina na taba zama a gari kaza ma za ku iya zuwa ka bada dama a je a bincike a kanka Bilal da ya je neman aure sha aka ce daga ina kake ce to shi asalin shi mutumin Habashi ne amma ya rayu yayi kaza 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 a Madina kuma daga cikin abokan shi akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana da manyan manyan abokai ba ta gane so da haka ka bada dama a bincike ka ka faɗin da za a je a bincike ka ina fata an gane to in kun gane wannan jama'a abinda ake nufi da ghafla ita ce sakarcin bada hadisi ga kowa da kuma sakarcin karban hadisi a wurin kowa to idan ka siffanci da wannan siffar ha wa hadisin ka shi ma zai wayi gari ya zama
marjud. Ina son ku fahimci darasin, idan kana ba kowa hadisin ka, kana karban hadisi a wurin kowa ba tare da tacewa ba, to malamai za su ce kai za su lese duk inda ka ruwaito hadisi, sai a ce hadisin ka marjud ne. Don haka za ka ga gasilan a cikin aurin malaman hadisi, za ka ga an siffanta su da nagarta, kamar Rishdin Ibn Sa'ad wanda ya ruwaito hadisan nan na farko-farkon Bulughul Marami, tagayyara launuhu ko kaza kaza din nan, wannan da ya ruwaito wannan hadisin sai ka ji sun ce kana salihan fi dinihi, mutumin kirki ne a addini amma mughfilan fi riwayatihi, wajen riwaya sakarai ne, kowa yake ba, tunda shi yana ganin shi mutumin kirki ne, ba zai wa annabi ƙarya ba, sai yake ganin ai kowa ma haka. To daga ran da haka ta same ka, to sai su ce ka zama ghafili. Don haka duk wanda yake da siffa ta ghafla ba a karban hadisin shi yana zama mardud, aw fiskihi ko fasikancin shi, aw wahamihi ko kuma wahamin shi. Me yake nufi da fisku? Fisku anan ai a baya tunda mun yi magana ƙarya, ai ita ma fisku ce ko? Amma ƙarya an ware ta ne ta musamman ce daga cikin matsaloli a hadisi, don haka fisku sai yake ɗaukan sauran saɓannin Allah, a samu yana gulma to sai a ce yana da fisku, a samu yana shan giya, yana zina, yana luwaɗi, duk waɗannan siffofi ne na fisku. To duk wanda aka same shi da ɗayan waɗannan siffofin ko makamantansu, to fisku ne hadisin shi zai zama mardud. To a nan barin ɗan tsaya yi muku wani ɗan ta'aliki. Giya haramun ce a shata, kuma ya zo cikin hadisi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, duk abin da ya bugar to giya ne, kuma duk giya haram ce. Haram ko? Na'am. Sai mazhabin Ahnaf sai suka ɗauki wata fahimta, ina son ne in ɗan yi muku wani abin nan nan kaɗan. Mazhabin Ahnaf sai suka ɗauki wata fahimta, fahimtar da suka ɗauka sai ta zama ta kuskure ce. A nan abin da yasa nake so in kawo wannan, asali ba darasinmu ba ne na mustala, sai dai yana da alaƙar ku fahimci. Idan mutum ya aikata wani saɓon Allah sai ya zama ya yi ne da wani ta'awili, me ake nufi da ta'awili? Ba abinda mu muka sani ta'awili na son zuciya ba, to shara tana ɗaga mai ƙafa wajen hukunci. Misali, wata mata a zamanin Sayyidina Usman malama ce makarantar Qur'ani, ba ta da miji, sai ta je sai ta siyo bawa sai ta aje shi yana saduwa da ita. Da aka gano haka aka kira ta majalisar sarkin musulmi Usman, sai ta ce gaskiya ne, aka ce zina take, ta ce dan me za a ce zina, bayan Qur'ani ma take aiki da shi, Allah ne ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, waɗanda za su biya buƙatar su to ba za a zarge su ba, in dai sun biya da mazajensu ne ko kuma da waɗanda suka mallaka. Sai ka fassara ayar a haka, don ka ga in kana fassara ne ga namiji sai zama sai ga baiwashi, sai ga matashi ko ga baiwashi, ita kuma sai ta fassara ko ga mijinta ko da bawanta, don haka bawanta ne ta mallaka kuma yake biya mata buƙata. Sai aka ce to ta'awwalat, ta yi ta'awili, a nan ba son zuciya ba ne, iya fassarar da ta fahimta kenan, tana ganin tun da dai namiji zai siyo mace baiwa ya sadu da ita, ita ma za ta iya siyo bawa ya rinka saduwa da ita. Yanzu kun ga anan ba za ka kira ta mazinaciya ba, saboda ta fassara ayar Qur'ani ne da kuskure, sai ta aiki da kuskuren a nufin cewa Qur'ani ne, to anan ba za a ce fasika ba ce. Ko kun fahimta jama'a? Mazhabin Ahnaf sai sukan ainihin wato jika abin da ake kira nabiz, asalin shi nabiz
bai da bambanci da irin abin da yanzu zamu kira shi zoko ko kunun zaki ko munjuriya ko saiwa, wato abu ne da asali zaka ji kashi ne dan ka sha shi don zaki ka sha zaki ko dan ya zama magani ko dan wani abu, amma ba dan bugarwa ba. To in ya fari ya bugarfa sai a hana suka ce ba komai, domin innamal a'malu binniyati, kunun zaki ne ka tsuma shi ya tsumu ka sha sai bugar da kai, sai ce eh ba haka aka so ya bugar da kai ba, amma fa ba haram ba ne. Sai ce za ma ku ce ba haram ba ne, suka ce saboda ai ba da niyyar giya ba ce. To yanzu su ne suka fahimci giya, sai abin da ka yi shi da nufin giya ko ka sha shi da nufin giya. Amma ku dubi hadisin can da muka kawo, kullu muskirin haramun na khamrun wa kullu khamrin haramun, kullu muskirin haramun a kullu muskirin khamrun, duk abin da ya bugar da kai to giya ne, wa kullu khamrin dukkan giya kuwa haramun haramun ce. Yanzu kun ga wannan hadisin ya nuna da kunun zaki da fura da tsini matukar sun bugar, ko solution da ake sa wannan solution na faci, duk abin da ka sha ya bugar. To amma su a Hanaf kun ga sai suka yi fassara cewa a'a, idan fa ba giya ba ce, kunu ne ka sha ko fura, tare da kana da yaƙinin in ka sha zai bugar da kai, amma fa dama fura ce ba giya ba ce, sai suka ce ba komai. To yanzu duk wanda ya tawili irin wannan, to ba za ka ce ya zama fasiki ba za ka karɓi hadisin shi ba. Ina fatan kun fahimci me nake hali. Misali yanzu ba Hanafi wanda ya sha mazhabin Hanafiya ya koshi ya yadda da wannan maganar da muka faɗi daga gare su, to sai ka je za ka karɓi hadisi wurin shi, sai ka same shi idanuwansu sun yi tulu-tulu a kyamala ya sha fura ne, amma dai ta bugar ne. Ya aka yi to bari ya watsake kafin la'asar sai ya ba mu hadisi, sai ka hada ina ka ce a ai fasiki ne, malamai sun ce aufi suke a'a. Ta'awwala tare da ba an yadda ba ne, amma ina son ku gane yadda malamai suke da kallon matsaloli da adalci, tunda ya yi tawili ne duk da ba a yadda da abin da ya ba, amma an san cewa ba abu ne kawai da ya ta'ammudin shi ba, ya yi wani ta'awili ne na kuskure. To ta'awili na kuskure kuma irin wannan har cikin sahabbai a rinka samu, kaga mutum ya kagewa wani nassi ayi a hadau mishi wasu nassoshin ya ce shi fa gaskiya nan ya tsaya. Sayyidina Muawiya tafsirin Qur'ani ya zo ne, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, masu taskanta zinare da azurfa ba sa zakka. Sai ya ce to wannan aya akan Yahudu da Nasara, duk Kirista da ba Yahudi zai sha azaba saboda yana da kuɗi baya zakka. Sai sahabi Abu Dharr ya ce mishi a'a, har musulmin da baya zakka zai sha wuya ƙarƙashin wannan aya. Sai Muawiya ya ce a'a, akan juyin duniya ya kafe akan haka. To abin da zaka ce ba son zuciya ba ne, iya ka fahimtar shi ce, tare da ba a yadda da fahimtar ba, amma ba za a ce ya yi son zuciya ba. Sayyidina Usman Allah ya ƙara mishi yarda, sallah aka isa maka sai rinka cika sallah. Aka ce mishi dan me kake cika sallah, ga ka kai ne amirin hajjin musulmi, kai ne khalifan musulmi. Ya ce ai dama ni dan Makka ne, tunda na dawo gida sai in cika sallah. Sai aka ce mishi to amma ai annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma dan Makka ne, kuma da yazo kasuru yayi, kai ma kai kasuru, yace a'a shi dai gaskiya na dawo gida. Akai to kaga gaba ɗaya ya ki yadda ya kalli wancan abin, saboda ya riga ya gamsu da me shi fa yanzu ya dawo gida. To abinda zaka ce mutumin da ya yadda ya dawo gida in ya kasuru laifi yayi, ba laifi yayi ba, kai mutumin zariya ne, kaje ka tsina ka dawo zariya kuma zaka yi kasuru, haka yake ji a zuciyar shi fa yanzu ya dawo Makka. Ko kun fahimta jama'a? To tunda ya gamsu ya dawo garin su ne, sai wani ya nuna mishi a'a, ai annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne abin kwaikwayo wajen fassara na soshi, shi da ya zo Makkan nan kasuru yayi, shi ma kuma dan Makka din ne.
sai Usman yace shi dai gaskiya tunda ya dawo gida tsakani da Allah cika sallaci zai yi. Abinda zaka ce yana ƙaryata wancan hadisin ne? A'a, amma shi ma wani nassi yake hujja da shi. Kamar yadda a Hanaf din nan wani nassin suke hujja da shi shine innamal a'malu binniyati. Kamar yadda waccan mata da ta kawo bawa yake saduwa da ita, me take aiki da shi? Amma duk da kuskure. Shi yasa nace suna aiki da kuskure amma da sunan nassi. To amma da ike ba san zuciya ba ce, to irin waɗannan ba a fasikantar da su. Don haka inda ku kiyaye jama'a, inda za ka zama kana da malamin da yake haka, za ka yi karɓar ruwa a wurin shi. Misali kana da malami sai zama soja ne, sai aske gemin shi, sai ka zo karɓan hadisi an samu ta malamin, ya kuma ka aske gemi ba ka babban malami kuma kuna cewa kullum mu riƙe da suna. Yake eh to na samu kaina a wani hali ne. Sai kai a matsayinka na ustazu, kai ma da irin naka imanin, sai kace Allah gafarta malam, yanzu nan ka ƙi aiki da sunna saboda aikin soja? Sai ce eh to ni ina ganin zama na a sojan wani mutunci nake kare wa musulmi. Kai kuma sai kace sam, Allah gafarta malam, wannan ba hujja ba ce? Sai ce to ni dai na gamsu hujja ce, dan haka zan ci gaba da aske gemin ina zama a sojan, ba in bar gemin su kore ni. Yanzu me zaka ce anan? Ta awwala shi ma ta awulu yayi, shin da aka ce me yasa ake aske gemu? Zai ce saboda na gayu ne kawai, ni ma gayu ne, saurayi ne. Misali wato dubi ta awulin da ya kawo, baka karba ba fa, ko mun fahimta baka karba ba kai. To amma abin da muke ci ba har ka ki karban hadisi a wurin shi saboda wannan ta awulin. Kuna fahimtar dalilin ka waɗannan misalan jama'a? Shine akwai abin da yake haƙiƙanin al'amari ya saba dokar Allah, ko kun gane? Amma sai zama shi kuma gashi yana yi, amma ba yayi ne dan saba dokar Allah ba, sai ya kawo wani uzuri. Uzurin da ya kawo tare da baka karɓa ba, amma kuma sai ya kafe akan wannan uzuri. Kamar da yadda na kawo misalan nan, ina fatan kun fahimta, tare da cewa waɗannan misalan ba za su iya yin faɗi su tafi a kowane wuri ba, dan akwai wasu wuraren na son zuciya ne. Allah ya taimaka. To sai malam yake cewa aw mukhalafatihi, ko kuma sabawa shi ga yan ajinsu, shine a ba su hadisi, shi sai ya je ya ruwaito wannan hadisin, amma sai ya zo da wata kalma wadda za ta yi karo da ta yan ajin. Misalin hadisi, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fi ma saqati as-sama wal uyun al-ushur, abinda sama ta sa ta shayar da kuma al-uyun idanuwar ruwa, irin a ce an zuba a jigo din nan, wanda zai rinka zuba a jigo yana bi ta kunyakai haka, abin nan shuka tana shan ruwa. Annabi ya ce in ka girbe wannan zaka bada zakka, noman damuna zaka bada zakkar 1/10. To noman ranin da ka shayar da jigo kana zubarwa a ƙasa yana gangara yana bi, shi ma ya ce za a bada 1/10. Amma sai ya ce wa fi ma suqiya bin nadhi, amma abin da aka shayar da yayyafawa, kana ɗaukar bokiti kana bi kana yayyafawa kana yayyafawa, shi kuma za a bada nisful ushri. Kun ji asalin hadisin Abdullahi dan Umar ya ruwaito shi, yana cikin Bukhari. To sai aka samu wani ɗalibin wannan hadisin, sai ya zo da fi qalili, fi qalilihi wa kasirihi. Yanzu zuwa da fi qalilihi wa kasirihi dinnan ziyada ce, ƙari ne. To mun yi magana a baya, idan ƙarin ya zama daga amintacce ne, to sai a karɓa. In ya zama ƙarin kuma bai saba ba, to amma yanzu wannan ƙari na ɗaya daga mutumin banza ne, na biyu ya saba wa wata riwayar wadda shi kanshi Abdullahi dan Umar ya yota da Abu Huraira da wasu sahabbai, akan cewa ba a yin zakka sai abin da ya kai ainihin khamsatu awsuqi, sai abin da ya kai awsuqi biyar. To yanzu aka ce fi qalilihi wa kasirihi, kaga awsuqi biyar kamar buhu shida kenan namu nan mai cin tiya 40. To kuma aka da aka ce fi qalilihi wa kasirihi, kaga an rushe wannan magana kenan, ko kun fahimta? Dan haka yanzu kun ga wannan an samu mukhalafa,
to idan aka same ka da riwaya kana saba wa ƴan ajinku, duk sanda ka ruwaito sai ka saba wa ƴan ajinku har wannan abin ya zama jininka. Ba sanda za a baku hadisi kai ka tafi ka ba da shi kamar yadda kowa ya bayar sai ka saba, to ana samun mukhalafa. To wannan siffa dalili ce akan tura hadisinka. Kun fahimci mukhalafa? Sai ce au jahalatihi, ko kuma ya zama ba a san shi ba. Au wahami, na'am, au wahami, mun manta ba an yi tsallaken wahami. Ina son ku duba da ma. Kowa ya duba bango. Da kowa ga bambanci. Wahmu da wahamu. Wahamu kuskure, to ba shi muke magana a nan ba. Wahamu muke magana. Wahamu, wahamu. Ayiwa ha babba fataha. Ita ma'anarta shi ne ruɗani. Wancan kuskure kowa zai iya yi, amma wannan ruɗani shi ne, ni ne na zo ba ku farillan alula sai na ce guda bakwai, kuka tashi kuka tafi. Wasu ɗalibai suka zo, sai na sake ce musu farillan alula guda tara, suka tafi. Sai wasu ɗalibai suka zo, sai na ce musu farillan alula guda goma, suka tafi. Sai rannan na ce dukkan azuzuwan uku su haɗu za a yi muraja'a. Sai na ce farillan alula guda nawa ne? Sai wani ya ce bakwai ne. Sai na ce daidai ne, ku yi mai tafi. Sai aka yi tafi. Sai wani ya ce ala gafata malam, ka ce mana takwas ne. Sai na ce ab, gaskiya ne, daidai ne, haka ne. Sai wani ya ce a akramaka Allahu, mu ka goma ka ce mana. Sai na ce eh jama'a, haka ne yadda wannan ya faɗa. To wannan ku duba, kuskure ne? To wannan wahamu kenan, shi ne rashin tabbata akan abu ɗaya. To shi malamai suke kira wahamu. To in aka same ka da haka, ina son mu dawo kan magana, in aka same ka da haka a hadisi, to sai a ce a jingina hadisin ka. Shine ba ka iya riwayar hadisi ɗaya da lafazi ɗaya. Yau ka kawo wannan, gobe ka kawo wancan, jibi ka kawo wancan, kuma waɗannan lafuzzan ba ma riwaya ce da ma'ana ba. Ta yi riwayoyin kalmomin da kake kawowa suna dukan junansu. Jama'a kun fahimta? Shine wahamu. Gashi sai yake cewa au jahalatihi, ko kuma jahalashi. Mecece jahala? Ita ce ya zama ka ruwaito hadisi sai a waye gari kai da kanka din ne ba a san ka ba, ko kuma an san ka ta suna amma bayan sunan nan ba a sake sanin wani abu naka ba. Don haka ku kiyaye jahala iri juji. Akwai jahala, akwai jahalatul hal, ha, jahalatu. Bari mu fara da jahalatul ayn. Jahalatul ayn ita ce sunanka yau kawai muka ji, waye kai? Mu ma ba mu san ka ba, mu da muka ji. To kun ga mu muna da uzuri ko? To sai mu ce ala gafata malam, malamin da kace ya karantar da kai hadisin nan waye? Sai kace ni ma ban san shi ba. Ha, yo kai ma da ka zo kace mana ya ce baka san shi ba, balle mu da ka fadawa. To wannan shine ayn, wato shi kanshi ne ba a sani ba. To akwai jahalatul hal, ita ce ala gafata malam, mutumin nan da ka ruwaito hadisi a wurin shi, Abu Ibrahim Musa ibn Ahmad al-Harbi, waye shi? Yake ce mutumin Iraki ne, yana tara ɗalibai yana karantar da su a masallacin Baghdad, yana da sana'a, yana kaza yana kaza. Amma duk cikin bayanan da kai baka faɗi mutumin kirki ne ko mutumin banza ba, yana nuna ka ɗan san wani abu daga gare shi. Wata ran sai muka sake jin sunan shi a wurin wani, shi ma muka tambaye shi, sai ce wani babban malami ne da ke tara ɗalibai yana karantar da su, kuma ɗan kasuwa ne, yana tara talaka yana ci da su yana fitar da zakka. Yanzu muna da yaƙinin kenan mu masu sauraron waɗannan malamai guda biyu, lallai akwai wannan mutumin ko? Tun daga wasu halaye an faɗi. Amma kar ku manta abin da ya dame mu, mu ji shine ne,
menene halin shi game da shin adili ne yana da rukun karatu sai ba su faɗi wannan ba
wannan sai a kira shi jahalatu alhal
wato shi wannan na farko kun ga ainin ne ba a sani ba wannan na biyu fa hal din ne ba a sani ba to ina son ku iya bambance
wannan bambanci don za a zo fa duk wannan karatun da muke akwai sharhin shi a gaba za a zo nan gaba za ka gane bambancin wannan da wannan amma yanzu abin da ake so dai ka sani rashin sani kawai idan aka faɗi sunan mutum sai ka ji baka san shi ba wannan dalili ne akan ba za ka karɓi hadisin ba amma bari ku ji na faɗa haka ne a matsayin misali dan ni da kai an faɗi sunan wani ba mu san shi ba dama mu suwaye amma za mu je mu bincika waɗanda suka san su waɗanda suka kamata su san su ko kun gane jama'a idan suka ce ba mu san wani ba to shikenan magana ta tabbata yanzu misali nan sunanin Nasa'i ne a hannuna gashi kana buɗowa sai kaga sunan wani mutum gashi Imam Nasa'i yace أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة هناك شيء من وانين إسماعيل بن مسعود سنجة بنسان شبا فإنه دليل نسنجة توقم غني تند بنسان شبا جماعة بلان كرده حديث الله يوني أسوى أعباني أكي نتي بني بنسان شبا أما وانا متومن ينزو سيطبقو معلمي دسكي تاريهن وانا معلم سيمدوبا wannan mutum Isma'ilu dan Mas'ud me malamai suka ce sai mu ga malamai suka ce ba a san shi ba to sai mu zo mu ce jama'a ba a ma san shi ba yanzu muna faɗe da faɗan malamai ne dan haka ba mu da bambanci da lasifika kawai kawai muna amplifying ne muna an faɗa ne mu ma muka faɗa a ku ne an faɗa kai ma ka faɗa amma ba wai kai ne a wannan zamanin zaka ce to jama'a ni fa ban san shi ba ina faɗin wannan ne don mu gane matsayinmu jama'a yawa cewa ba a san shi ba ana nufin waɗanda su suka san malaman in suka ce ba su san shi ba to shikenan to yanzu kana da dalilin ka ce jama'a kun ga ma ba a san shi ba sai malai yake cewa au bid'atihi ko kuma bid'ar shi bid'a anan za mu zo mu ƙara bayani kamar yadda muka ce bid'a dalili ce da za ta sa a ƙi karɓan hadisin shi abin da ya sa a kawo magana kenan amma za mu ji wacce bid'ar malamin yake nufi to tunda akwai wani nau'i na bid'a da ke sa a ƙi karɓan hadisi to kawai sai a ce bid'a na daga cikin dalilan da ke sa a ƙi karɓan hadisi to in akwai malami kusa sai ka ji ya ce maka wacce irin bid'a idan ko ba malami kusa jahilai ne da ɗalibai sun ce a ya za ka ce ba za ka karɓi hadisin shi ba don yana bid'a sai ya fara rikici sai wani kuma ya ce a to ai ɗan bid'a ma ai kafiri ne ma wa ma zai karɓi hadisin shi to kaga duk abin cin duhu ne ina fata an gane amma inda malami sai ka ji ya ce wacce irin bid'ar wacce irin bid'ar to in ka ji ya ce wacce irin bid'ar to inda malamin hadisi kusa sai ka ji ya ce fatinar rajul ce wannan ya fahimci inda aka dosa dan haka bid'ar ba kowace iri ba za mu yi magana insha Allah ausu ihzihi ko kuma munin hadda shi me yake nufi da munin hadda akwai bambanci tsakanin munin hadda da adamul hifz wannan babu hadda duk abin da ka bashi ba zai iya haddacewa ba wannan ko zaka karantar da shi fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون سيزويتي مكا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم غافلون كذا كلمة دي اكوية دسا اولين اكوية تا قرآن اما با انان تكبا وإن وانا نشاكي كرا سيء الحفظ وانا نسيبر كما اتاكي سوء الحفظ ناكا كتياي sayyi'ul hifz sunan shi kenan memunin hadda su'ul hifz kuma ita ce siffar tashi ku duba da ba sayyi'ul hifz memunin hadda wannan sunan shi kenan to amma ita munin hadda fa ita kuma su'ul hifz kenan ko kun fahimta kun bambance jama'a shi mutumin sunan shi sayyi'ul hifz ita kuma munin hadda su'ul hifz to duk mutumin da yake sayyi'ul hifz ne to yana da su'ul hifz ko to ba za a karba hadisin shi ba jama'a kun fahimta to waɗannan dalilan guda goma ina son ku tsaya ku duba ku kirga al-kazib ƙarya at-tuhuma biyu ko fuhushi ghalatihi uku ghaflatihi fisqihi wahamihi mukhalafa jahala bid'a su'ul hifz to waɗannan siffofi guda goma su ne ake raba su biyu za mu zo inda za a tsaya a yi wannan darasin a ware waɗannan sai ka ga siffofin sun fito dalilai goma sha biyar ne da ke sa a ƙi karɓan hadisi in ka fasa su gaba ɗaya kenan sai ka ce biyar na komawa ga isnadi goma na komawa zuwa ga mai riwaya goma ɗin ita kuma a kasa ta biyu biyar ɗin farko ta koma zuwa ga haddashi biyar ɗin farko ta koma zuwa ga zatin mutuncin shi idan ɗayan waɗannan suka faru to shikenan wannan hadisi ya zama ainihin mai rauni ba za a karɓe shi ba to amma kun ga rauni kamar rauni ne wanda ya tintibe ya fasa yatsa me yayi rauni wanda ya tintibe ya karye me yayi rauni amma kun ga raunin daban-daban ne ko to kamar yadda rauni na ciwo jurhu kenan yake da matakai to haka rauni na mutunci jarh haka yake da matakai ku kiyaye
kun aka ce jurhu jurhu
rauni ciwo jambo
to aka ce jarhu da fataha jarhu
rauni na mutunci ace mutumin banza ne
to an yi mai jarhu kenan amma sai aka kwada mishi adda a kafa sai ace juriha
an ji mishi ciwo jama'a kun bambance idan kun gane wannan da kyau to rauni ana iya siffanta duk waɗannan siffofin guda goma da rauni dan haka kun ga in ka so zaka iya cewa hadisi haka suka shi biyu gaba daya haka ce maka kamar sai ka ce da sahihi da da'ifi to sahihi haka suka shi ne sai ka ce haka suka shi hudu akwai sahihun li dhatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasanun li dhatihi akwai hasanun li ghairihi to haka ce da'ifi kuma sai ka ce haka suka shi goma to gashi sai ku saurara fal awwalu kashi na farko na da'ifi al-mawdu ana kiran shi al-mawdu shine me shine hadisin da makaryaci ya ruwaito dukkanin hadisin da makaryaci ya ruwaito ku kiyaye ana kiran shi mawdu'i to saboda ƴar gogewa da nake da ita a wannan fagen na gano akwai hadisan da malamai suke hukunta cewa mawdu' ba riwayar makaryaci bane akwai darasi na musamman a haka a cikin wannan littafi al-ba'isul hafiz ibn kathirin ya kawo a ƙarƙashin bayani dangane da musnadul imam ahmad sannan malam ahmad shakir ya faɗaɗa maganar idan aka ce hadisi mawdu ana nufin hadisin ƙarya to amma wacce hanya ake samun hadisin ƙarya akwai hadisin ƙarya saboda maƙaryaci ne ya ruwaito shi shi ma ba shi ya ƙaryar ba shi ma ƙaryar ce ya kwangilarta ya dagwanta ya kawo muku shi maƙaryaci ne ya ruwaito ƙarya daga sama ya kawo ƙasa akwai maƙaryacin da shi ne ya yi ƙaryar da kanshi akwai mutumin kirkin da ba shi ya ƙaryar ba kuma bai san ƙarya ba ce ya ɗauko ta daga wurin maƙaryaci a bisa rashin sani sai ya kawo mutanen kirki to ku ji
ka santuwa bai san ƙarya bace, ka santuwa shi mutanen kirki ne, bata canza sunanta ba, tana nan ƙarya ce. A ƙarƙashin wannan ina so ku kiyaye daga yau, a ƙarƙashin wannan aka samu hadisan ƙarya cikin musnadul Imam Ahmad. Akwai hadisan ƙarya a cikin musnad na Imam Ahmad, amma babu maƙaryaci ko ƙwaya ɗaya a cikin musnadul Imam Ahmad. To me ya faru? Shine mutanen kirki suka rinka ruwaito waɗansu hadisai waɗanda ba su san cewa hadisan ƙarya ba ne. To yakan faru haka, za ka ji wata rana mutumin kirkin da kai da shi kake mutunta shi, sai ka ji ya zauna ya faɗi maganar da kana da yaƙinin maganar ba haka take ba, kana da yaƙini. To saboda ka san shi mutumin kirki ne, sai ka daidaita abin, sai ka ce kun ga liman da ya bada labarin nan shi liman mutumin kirki ne, amma ita maganar ƙarya ce, ba bai sani ba. To shine akwai hadisan ƙarya a cikin musnadul Imam Ahmad, amma ba maƙaryata ne suka ruwaito ba, mutanen kirki ne suka ruwaito, amma ita maganar ƙarya ce. To wannan zai kai mu zuwa ga mu dan koma kaɗan mu dubi wasu maganganu waɗanda shi Imam Ibn Hajar a cikin sharhin wannan littafin ya daidai wannan gaba, kamar da nace da yake za mu zo mu sharhin waɗannan abubuwan ko yanzu sharhin ne za mu fara jama'a. Barku ji abin da malam ya ce, والحكم عليه بالوضع انما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. اذا كذا ان حكمت حديثا انت قريا لي تو انا نفن ان حكمتي ده ذاتو ما في رنجاي لا وين كبني او اسمو كنت domin abin da yasa kamar yadda ka ji nan mutumin kirki yana iya ruwaito ƙarya ko. To ai mutumin da dukkan ku kun haɗu maƙaryaci ne kuma wata ran zai zo ruwaito gaskiya, amma saboda an riga an yi kwando min shi, an yi watsi da shi, duk abin da ya ruwaito ya ce kada Allah ku rabu da shi, don haka ko gaskiya ce faɗa ce tashka ba mu guri, tashka ba mu guri, maƙaryacin banza maƙaryacin gobe. Kun ga ita maganar a yau ta zama gaskiya ce, amma saboda ya za ku yi ku gane ta, to sai ake nuna maka akwai yanayin da za a hukunta cewa hadisi kaza ƙarya ne. Me yasa? Saboda maƙaryaci ne ya ruwaito, ba mu da hanyar da za mu iya gaskata shi kaɗai ya ruwaito, shi kuma mun san shi ya shahara da ƙarya, sai mu ƙaryata maganar. Amma sai zama wannan hukunci da muka mun yi ne ga mafi rinjayen zato, fa ma bari ku ji dan kar ku shiga ruɗani. Idan har da irin haka za ta faru, ba za a yi asara wannan hadisin ba, sai an samu wata hanya ta gari da ta zo da shi wata rana. Don karka ɗauka kenan yanzu akwai waɗansu hadisai ingantattu waɗanda malamai sun tabbatar da cewa ƙarya ne, saboda masu riwayar su maƙaryata ne kuma an yi asarar su har abada. A'a, malaman da kansu sun tabbatar da cewa babu wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda al'umma musulmi suka asarar shi, ko dan ya bata gaba daya, ko dan wanda ya ruwaito shi ya tabbata maƙaryaci ne shi kadai, kuma an hadu akan ba za a karba ba, dan haka kiri da muzu shi ya san hadisin gaskiya ne, yau ba ƙaryar bace, amma kuma saboda an san shi maƙaryaci ne an ki karbe. Babu irin wannan, Allah ya sa kun fahimta da kyau. A ƙarƙashin wannan sai malam yace if, domin kuwa kad yasduqul kadhub, mai yawan ƙarya wata ran yakan yi gaskiya. Ina fata an gane. Sai ya ce misalu zalika qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li abi huraira sadaqaka wa huwa kadhub. Misalin inda maƙaryacin da ya shahara da ƙarya amma ya gaskiya hadisin Abu Huraira da ya zo cikin Bukhari, hadisin shaydan ya gaya wa Abu Huraira cewa ayatul kursi tana maganin shaydanu safe da yamma, sai annabi ya ce gaskiya ya faɗa ma amma shi maƙaryaci ne, gaskiya ya faɗa ma amma shi maƙaryaci ne, ashe maƙaryaci yakan yi gaskiya. To in mun samu wata hanya ta tabbata, in ba haka ba sai dai irin wannan hanya ta wahayi, don yanzu ba don wannan hanya da annabi ya faɗi ba, ya za a gane gaskiyar wannan magana da wannan ya faɗi, sai in ya faɗi wata ran a wani hadisin. To kun ji wannan jama'a, sai malam ya ce lakinna li ahlil ilmi bil hadisi malaka qawiyya. Jama'a ina so ku natsu da kyau, muna wani darasi ne mai muhimmanci yau. yake sai dai kuma su malamai masana hadisi suna da wata baiwa da Allah ya musu mai karfi mayyizuna biha zalika wanda suke iya tantance tsakanin ƙaryar da mai gaskiya yayi da kuma ƙaryar da ta tabbata ƙarya ce. Allah ya ba su wannan irin malaka din. Wannan ƙarya ce gaskiya ce da maƙaryaci ya ruwaito, malamai suna da hanyar tantance ta. Idan suka dubi maganar Ibn Jawzi yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana a muqaddima ta littafin shi Al-Mawdu'at. Yace sai malamin hadisi ya ji a jikin shi cewa wannan magana ta annabi ce. Don haka sai ta zaburar da shi sai fara nemowa maganar wata hanya a cikin wasu littafai. Sai Allah ya datar da shi sai ya samu sai a ce shi kenan. Ka sallahu al-mu'minina al-qital. Kun fahimci wannan? Don haka malamai suna da irin wannan. Sai yake cewa wa innama yaqumu bidhalika minhum, to bari ku ji magana da na faɗi. Amma irin malaman da suke iya yin wannan aiki daga cikin su malaman hadisin, man yaqumu tila'uhu tamman, shine wanda yake leƙe-leƙen shi ya gama kaiwa makura ya cika, shine wanda nake gaya muku. Yayin da kowa yana duba littafai irin wannan wajen neman hadisai, idan ta kure sai a hakura a ce babu, su ba su haƙura sai su ce a koma a jiza, shi ne darussan da nemo muku a baya. To malaman da suke irin wannan aikin su ne yake magana a kai. Amma waɗanda iyawarsu ba ta kai cika ba, in ya duba Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Musnad al-Imam Ahmad, Musannaf na Abu Shayba, babu, shi kenan sai ce to jama'an musulmi hadisin nan babu. Amma irin waɗancan sai su ce jama'a ku dan ba mu lokaci, sai ka ji ya koma kutubul ajza, sai koma kutubul amali, sai ga jikawa ya ce ya samu isnadin shi a cikin wannan ko kuma a cikin littattafan as'ila. Duk na kawo muku a darussan baya, ina jin ku je ku saurari kasan na 14 ko na 13 ko na 12 ko na 10 a cikin dai baya. Mun tsaya mun tattauna wannan matsalar saboda muhimmancinta. Sai malam ya ce wa zihinuhu saqiba, sannan kuma sai malamin da ya zama tunanin shi yana da kaifin tunani. To ita ce magana ɗazu, me kaifin tunanin? Ya karanta hadisin, saboda sabo da karatun hadisin annabi sai ce wannan magana ina ganin ta inganta, sai ƙwaƙwalwar shi sai ta bashi cewa wannan magana ta annabi ce, amma wannan da ya ruwaito maƙaryaci ne. Don haka bari a bincika ko da wani mai gaskiya da ya ruwaito ta. Ko kun gane jama'a? Wa fahamuhu qawiyan, sannan wanda kuma ya zama yana da fahimta mai ƙarfi. To kafin mu ƙarasa maganganun shi, bari in dan tsaya nan da Allah, bari in koma wata laccata wadda a Maiduguri da na yi ta wajen shekara 5 ta wuce, na yi ta cikakkiya a nan zariya, ban ƙarasa ta ba a kan mantuwa. Menene ke taimakawa ɗan adam wajen rashin mantuwa? Daga cikin abubuwan da ke kawo ɗan adam mantuwa akwai abu na ɗabi'a da jarabawar Allah, to akwai kuma saban Allah da yawan kalle-kalle da sauraron abubuwan da ba su halatta ba. Ni in a talbijin ne koko a ido da ido, ko a jaridu ko a mujallu, sai kai taka tsantsan. To menene kuma ke taimakawa ɗan adam wajen hadda? Daga cikin abubuwan akwai tsoron Allah, akwai biyayyar Allah, da kuma mulazama, lazimta ita tsoron Allah ɗin. Kai zama tsoron Allah a cikin jama'a ne kawai, in ya koma gefe guda kuma yana fluctuating, ma'ana yana sama da ƙasa, ya zama tsoron Allah shi dindindin ne da jama'a da wajen jama'a ɗaya ne. Sannan kula da lafiyar waɗannan gaɓoɓi, yin bacci a lokacin da duk ka ji bacci. Idan har ka sake ka ji bacci, ka ƙi yin bacci a lokacin saboda karatu, to ka samu matsala. Wannan baya daga cikin sunnan malamai, ko su nawawi da aka ce sun shekara biyu ba bacci, ba kwanciya, kwanciya aka ce amma ba a ce ba bacci ba, an ce da ya ji bacci sai ya ɗauki kanshi sai ya ɗora a kan gwiwar shi. Don haka yana daga cikin abin da ke cutar da mafi yawancin ɗalibai shi ne ka ji bacci ka ce to ai malamai sun ce dole mu dage. A'a, ba su ce ku dage ba, kana jin bacci to kai marmaza ka yi shi. To wannan shi ne baiwa jiki haƙƙin shi game da bacci, baiwa jiki haƙƙi game da hutu, ka rinƙa samun hutawa. ita kuwa hutawa kana yin ta ne a inda zaka koma a dabi'a. Yanzu dalibin ilimi ya zo nan yana hutawa, ya haka yana hutawa, a kulli billahi ba hutu. Yana cikin haka da yana sharrin sai musulmi. Sai a ce mu huta ne. Ba hutu. A hutawa zaka je ne inda yake dabi'a ce. Kare ka kwanta ko ka rintsa idanka ko ka samu wani daki wanda yake khaliyan. Hadi babu hayaniya. Kwakwalwarka ta samu hutu, zuciyarka, idanuwanka, kunnanka, fatar jikinka, komai ya samu hutu. Sannan sai malamai na tib, malamai masu binciken harkar lafiya suka ce da kula da yin abubuwa na uzurori a sanda suka taso. Idan ka ji amai ya taso maka je kaka yi, idan ka ji majina ta taho maka yi kakinta ko fyatar da ita, idan ka ji kashi ko fitsari a sadda ka ji ka yi shi. Wannan kula da waɗannan gaɓoɓin ne da ke kula da wannan abin da kuma kula da dukkanin shi sistem na jiki ɗin. To sannan sai mu nawala wasu abubuwa waɗanda cin wasu abubuwa da shan wasu abubuwa waɗanda suke su kuma na ɗabi'a ne. Daga cikinsu shi ne idan ka tashi shan ruwa ka rinka shan ruwa kana ƙoshi, sannan shan zuma, sannan cin abubuwa na ɗabi'a, musamman ga wanda ya gota shekara 40 ya kaucewa dukkan wani abu da zai haifar mai da kitse a jika kamar naman shanu. Sai suka ce ya yawaita cin kifi da naman tsuntsaye kamar kaza, zabo da sauransu, misali nake muku. Sannan da shan su ko cin su alal riq, ka sha zuma sanda ka tashi da safe, sanda ka tashi da safe ka sha nono. To anan ne sai wasu suka yi kuskure suka dauka hadisi ne da aka ce ba a cin kifi a hada da madara ko nono. Ba hadisi bane, shawara ce ta malamai. Ba hadisi bane, ku kiyaye, shawara ce ta malamai. Idan ka ci kifi a lokacin karka hada da nono, in Allah so lokaci zan zo in yi darusa akan waɗannan a cikin darusan mu na tib. Amma abin da nake so yanzu ka kiyaye, ana son ka kiyaye cin wasu abubuwa na tabi'a. To in ka kiyaye waɗannan abubuwan jama'a, musamman ga wanda ya gota shekara 40, to in Allah so za ka waye gari ka manyanta, kwakwalwarka tana nan kamar yadda take, gar gaɓoɓin jikinka suna nan kamar yadda suke, zuciyarka wadda ita take pumping jini, ita take raba jini ɓangarori, bata ƙari da wani aiki wanda ya wuce abin da ya kamata ta yi ba. To idan ka kiyaye waɗannan, za ka shawarori ne waɗanda za su sa zaka zama kana da kaifin basira, kana da ƙarfin hadda, kana da gaggawar rusko abu da fahimta. Waɗannan shawarori ne malamai suka bayar. Ka samu littafin At-Tibb An-Nabawi na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, zaka ga gamsasshen bayani akan haka. Sannan akwai wani littafi na Turanci ne, sunan shi Islamic Medicine. Ku tuna min gobe zan zo muku da shi in Allah so. Waɗanda suke so za su iya fito su tanu na wasu shafuffuka da makamantansu sun tattauna irin waɗannan. Idan ka kula da waɗannan jama'a, za ka girma ka tsufa ka kai shekarun da ake kaiwa a takwarkwashe, amma kai baka takwarkwashe ba. Amma su da dama, musamman mutanen da suka kai ko suka wuce shekara 40, ba sa kula da waɗannan abubuwa. Duk abin da ya saba ci zai ta kimsa abin shi. Saboda haka abu na farko sai saman shi ya nauyi. Dan adam galibi in ya tashi kiba, musamman namiji, sai zama kirjin shi sai ciki. To da yayi haka sai kafafuwan ya zama ba sa iya daukan shi kamar yadda suke iya dauka da, sai kafa ta fara ciwo. Sannan sai zama pumping wuraren jini, zuciya kuma nauyin turawar kamar injini na abin nan, sai zama abin ya mata nauyi. Ita kuma shikenan sai a fara cewa ta fara failing, an fara hawan jini, an fara kaza, an fara kaza, an fara kaza. To cutuwar gangar jiki shi ke kai ga cutuwar kwakwalwa da zuciya. To da kwakwalwa da zuciya tsakanin nan ne hadda tace bayanai, tunani, retrieving, iya dawo da abin da ka sani, duk daga nan ne suke. To in jiki ya cutu sai su cutu. Za ka ga mota ta yi knock, naka ta yi sai a ce a wannan injin karami ne ba zai jata ba. Asalatan ba zai jata ba ne, an sa zai jata, amma bayan kwana biyu zai sake fashewa don ta yi mishi nauyi. Za ka ga an ce injin karfin doki kaza ne. To duk waɗannan abubuwan haka fa system ɗin yake a jikinka. Don haka kula da lafiya bayan kula da tsoron Allah shi ke baiwa mutum ya samu waɗannan baiwa da Ibn Hajar yake bayani a kai. Sai ce wa ma'arifatuhu bil qara'in, da kuma sanayya shi shi wannan malami da zai yi ga wasu dalilai na gefe addallati ala zalika, waɗanda suke nuni zuwa ga haka, mutamakkinahu ko mutamakkina, waɗanda suke ainihin wato mutamakkina ai masu zurfi. Wato abinda wannan magana take nufi shine ana magana ne me ke taimakawa wajen gano irin waɗannan, ko wannan hadisin ka gano, wannan hadisin makareci ne rawaito shi, amma hadisin nan gaskiya ne, me zai sa ka iya gano haka? To daga cikin shine ma'rifatu bil qara'in, shine daga cikin qarina da zan muku misali anan, kai dama ka saba karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Ibn al-Jawzi ya ce daga cikin alama hadisin ƙarya, da an karanta ɗalibin ilimi da malami sai ji tsiga jikin shi bata bashi ba, ba akwai magana. Amma me yake ɗalibin ilimi da malami wanda ya saba kullum yana cikin harkar hadisan? Misali yanzu ka saba zuwa jin wa'azin izala, shekara 30 kana zuwa wa'azin izala, sai ka ga wani wa'azi aka ce gashi izala ta yi wa'azi a birnin Kebbi, sun ce a rinka shan rubutu, a rinka daura guru da laya, sai ka ce a kai. To yanzu me ya dalilin ka? Sai ka ce ya za ka ce ƙarya, kana kare su ne su suka yi? Ka ce a a, mun shekara 30 ina zuwa wurin wa'azin izala, wannan wa'azin ba na izala ba ne. Kuna fahimta jama'a? Ko kuma sai a ce ba izala sun yi taron maulidi? Eh, sai ka ce a a, a ce me ne dalilin ka na ƙaryata? Sai ka ce saboda su suke fada akan yin maulidi. Kaga ka ƙarina kenan. Ina son ku gane ƙarina, me yake nufi da ƙarina? Wato ƙarina wani dalili ne a gefe wanda baka ɗauko ka shigo da shi cikin magana, kuma ka ƙarfafi magana da shi. Shi ne kasantuwar ka saba jin hadisan manzon Allah da kake karanta Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. To yau da an kawo wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kai daga jin lafazin sai ka ji kai wannan lafazin ayi bincike. To irin wannan sunu mala yake nufi wa ma'rifatuhu bil qara'in dalla, da kuma masaniye shi da wasu dalilai waɗanda ke nuni ala zalika, waɗanda za su yi mai nuni akan ya gane wannan hadisin fa ba ƙarya ba ne, ko kuma ya gane wannan hadisin fa ƙarya ne. Ko kun fahimta jama'a? Ina fatan kun gane. Sai ce mutamakkina, waɗanda ya yi zurfi a cikinsu irin waɗannan ƙara'in ɗin, shi ne mutumin da ya shekara 30 yana zuwa wa'azin izala. Eh, ya kamata a kawo mai kasar ya yi minti 30 yana ji, ana cewa a sha rubutun sha, a yi guru da laya, a yi durƙuso, a yi maulidi, a ce mishi kuma wannan wa'azin izala ne, ya kuma karɓa ya yi shakka? Amma a ce tun da yake so ɗaya ya taɓa zuwa wa'azin izala, yaje kuma ya ji izala sun yi wa'azi a kan biyayya iyaye, bayan shekara 30 sai aka kawo mishi ga izala sun yi taron maulidi. Kun ga wannan ma inda hu ayi qarina mutamakkina, ba shi da wata qarina da ta dasu a zuciyar shi. Ko kun fahimta? To ina son ku gane wannan babi ne wanda ake buƙatar duk ɗalibin ilimi ya lazimci da su, domin malamai suna amfani da wannan a matsayin hujja a cikin abubuwa na ilimi da shaidu da siƙu da sauransu. Shine yanzu misali kana tare da abokinka shekarar ku 30 tare, tunda kuka taso yanzu kun kai shekara 50, kai ka raka shi wurin aure, kai kaza, kai kaza, kai kaza, kawai sai aka zo aka ce maka wani ya yi fatar takalmi yau a masallaci, sai ka duba shekara 30 da kuka zauna akwai alamar sata a rayuwar shi da dabi'ar shi a'a to yanzu ana cewa yayi sata sai ka ce baka yadda ba wannan karimar ce za ta saka ce baka yadda ba amma kun dan al'ada ce irin ta mutawa sai an ce to dan adam ne ya aikata ai kai dai kaga mutun dama na sani ko ni ma na hata kalman ashe shekarun bayan shi ya ta dibe su shikenan to wannan baka da tamakkuni a cikin abin da kake dan haka baka da zihin saki duba Abu Ayyub al-Ansari ya shiga gidan shi Aisha tace oh ka ji abin da aka ce matan shi tace oh ka ji abin da aka ce Aisha ta yi hadisatul if sadda ka Aisha dagafi yace ke Ummu Ayyub waki eh yanzu na tace a a ce to Aisha ba ta fiki ba ce magana banza magana ofisi ya fice ma daga gidan ya buge rigar shi to yanzu ne zuciyar shi ta gamsu Aisha mutuniyar kirki ce kamar yadda zuciyar shi ta gamsu matar shi mutuniyar kirki ce ita kuma matar zuciyarta ta gamsu ita mutuniyar kirki ce sai hada mata abin ke yanzu mutuniyar kirki zaki yin zina to Aisha ta fi ki kirki to kaga irin wannan menene karina ce addalla ala zalika mutamakkina zata da su ne a zuciyarka yadda kawai kai baka da sauran shakka shine da zaran kaji hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam zaran kaji wanda ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba jama'a nan ne zamu kwana game da sharhin wannan kar ku manta fa har yanzu sharhin matsala daya ce ita ce hadisin ƙarya da hadisin maƙaryata ko kun fahimta to in Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.